Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Juma'a, 6 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hafiz da kanin labarai.
To Aisha ga kanin labaran. Tun farkon kaddamar da yaki akan Ukraine, sojojin Russia sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-har kan fararen hula a fadin kasar, lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatocin da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da tabbatar da ƴancin ƴan ƙabila Armenia na komawa yankin. Kasar Turkiya ta ci gaba da kai har-har ta jirage marasa matuƙa inda take auna yankunan da Kurdawa ke rike da su a arewacin Siriya, inda ta kashe akalla mutane 10 a fadin yankin.
Labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma a Najeriya, wanda ake fama da matsalar cin hanci da rasawa, za a ji cewa mai dokar hana bacci ya ige rigingadi. Ko ya aka kai ga hakan?
Major General Muhammad da a baya ya rike makamin manajan darakta na hukumar kadarorin rundunar sojan Najeriya, ya yi amfani da ofishinsa inda ya wawure zunzurutun kudi har dala Amurka miliyan 1,045,400.
Sannan kuma har yanzu dai kura bata lafa ba, domin kuma masana sun fara tsokaci game da zargin da ɗan takarar jam'iyyar PDP yake cewa shugaba Tinubu ya gabatar da takardun kammala karatu a ƙasar Amurka na bogi, yayin da Alhaji Atiku Abubakar ɗan takarar jam'iyyar PDP ya dake sai ya ga abin da ya ture wa buzu na ɗi.
Korafe-korafe ne na zaɓe-zaɓe waɗanda sun wuce magana harkokin zaɓe, nagartar halayen 'yan takara, akwai korafe-korafe na tashin hancin takardun karatunsu, akwai korafe-korafe na cikakkunsu na 'yan ƙasa ne ko kuma an taɓa ma yanke musu wasu hukunci daban.
Kamar kullum a ranar irin ta yau Juma'a, muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara, wanda a yau ya mai da hankali a kan gyaran dokar majalisar dattijai da ta haramta wa sabbin 'yan majalisa takarar shugabanci, da kuma faɗuwar wani wanda jihar Kaduna ta tura majalisa don zama minista. Albarkacin wannan rana ta Juma'a kuma za mu kawo muku guziri daga malamai, amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Tun farkon kaddamar da yaki akan Ukraine, sojojin Russia sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-har kan fararen hula a fadin kasar, lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Ɗaya daga cikin irin waɗannan har-har mafi muni ya faru ne a ranar Alhamis, lokacin da wani makamin roka na Russia ya afka wani wurin shago a ƙauyen Hiroza na gabashin Ukraine, inda ya kashe fararen hula 51. Wasu lokutan fadar Kremlin tana ikirarin cewa takan kai harin makamai masu linzami ne kan kadarorin soji ko kuma ɗora alhakin harin kan Ukraine. Mai magana da yawun shugaba Vladimir Putin ya dage cewa Russia bata kai hari kan fararen hula ba. Sakataren yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta kira harin a matsayin abin ban tsoro, ta kuma ce hakan ya nuna dalilin da yasa Amurka ke yin duk abin da za ta iya don taimakawa jajirtattun mutanen Ukraine wajen fafutukar kwato musu 'yancinsu don fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da 'yancin 'yan ƙabila Armenia na komawa yankinsu. Harin sojan da Azerbaijan ta kai a yankin Nagorno-Karabakh ya sa Armeniyawa da yawa ficewa daga yankin a ƙarshen watan Satumba. Kimanin 'yan ƙabila Armenia 100,000 ne suka tsere daga yankin da suke da iko da shi a baya, biyo bayan tashin hankali da sojojin Azerbaijan suka yi, da kuma fargabar cewa za a iya ci gaba da ɗaukan tsauraran matakai daga dakarun Azerbaijan. A halin yanzu, yankin ya zama kusan babu kowa a cikinsa, illa waɗanda suka manyanta ko kuma rashin lafiya ya hana su ficewa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Turkiya ta ci gaba da kai har-har da jirage marasa matuƙa inda take auna yankunan da Kurdawa ke rike da su a arewacin Siriya, inda ta kashe akalla mutane 10 a fadin yankin, kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Wani wakilin BOA a Kamshil da ke Siriya ya bada rahoton cewa an kai har-har akalla 18 da jirage marasa matuka a fadin arewacin Siriya. Kungiyar Red Crescent ta kurdawa ta ce wasu daga cikin har-harin suna auna ababen murar rayuwa na fararen hula a yankin, shi har da wanda aka kai a tashar wutar lantarki da kuma wani kusa da wani sansani da ke karɓar 'yan gudun hijira. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar da rahoton cewa dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaƙi a wani ɓangare na ƙawancen ƙasashen duniya da ke yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar IS sun harbo ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa. Sai dai wani jami'in tsaron Turkiya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar cewa jirgin da ake magana a kai ba na sojojin Turkiya ba ne. Gamar ya ƙawancen ba ta ce komai ba kan lamarin da aka rawaito.
To nan ba da jimawa ba za ku saurari Hafiz da sauran labaran, amma yanzu za mu nufi Najeriya domin kawo muku rahoton mu na farko, inda wata kotun soja a ƙasar ta samu wani babban janar na rundunar sojin Najeriya da laifin wawure sama da dalar Amurka miliyan 4 na soji. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
In that view, Major General U.M. Mohammed, N/8656, while serving as the Group Managing Director of Nigerian Army Properties Limited, used your position to fraudulently take the sum of 1,045,400 United States dollars.
Alkalin kotun musamman na rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General James Miam. Ke tabbatar da laifin sata zamba cikin aminci da kuma almundahana akan wani babban general a rundunar sojojin Najeriya mai suna UM Mohammed. Major General Mohammed da a baya ya rike mukamin manajan director na hukumar kadarorin rundunar sojan Najeriya ya yi amfani da ofishinsa inda ya wawure zunzurutun kudi har dalar Amurka miliyan 1,045,400, wato kudaden shigar da aka tara na tashar jirgin ruwa na rundunar sojojin Najeriya da ke lamba 6 a Marina da ke Victoria Island a birnin Eko. Kotun ta kuma sami General Mohammed da laifin satar ƙarin wasu zunzurutun kudi har dalar Amurka 430,800. Kotun ta kuma sami wannan babban general da laifin satar naira miliyan 74 a cikin naira miliyan 75 na wani kadarar rundunar sojan Najeriya da ke Ikoyi a birnin Eko. Bugu da ƙari, kotun ta sake samun wannan general da laifin sayar da kadarar rundunar sojan Najeriya akan kuɗi naira miliyan 200 a daidai lokacin da ma baya aiki a wannan fanni. A tuhume-tuhume na 14, 15 da 18, an tabbatarwa General UM Mohammed da laifin almubazzaranci da kudaden sojoji da ya kai har naira miliyan 2,000 da miliyan 500. Cikin zarge-zarge 18, kotun ta sami General UM Mohammed da laifuka guda 14, da kuma idan Allah ya kai mu ranar Talata mai zuwa za a karanta masa hukuncin da za a yanke masa. Alkalin kotun Major General James Miam ya karkare da cewa,
arising from the foregoing, that two senior officers, Major General UM Mohammed, is thus found guilty as charged.
Biyo bayan waɗannan bayanai, wannan babban hafsa Major General UM Mohammed an same shi da laifi. An dai turo shi General Mohammed din ne akan keken asibiti, ko da yake alkalin kotun ya ce sun mara gwaje-gwaje a asibitin sojoji kuma an tabbatar da cewa zai iya fuskantar wannan shari'a, a don haka ba ta ki mai wani haƙƙi ba. Barista Yakubu Salebawa wani lauya ne mai fafutuka da kuma ya saba taka rawa a kotun sojoji.
Abinda hukumar soja suka yi daidai, su masu gabatar da ƙara wanda muke kira a turanci prosecution, sun gabatar da shaidu sama da 20, shi ko duka shaidu mutum biyu ba, kuma dukkan sun masa caji wanda muke kira count guda 18, kuma sama da 15 an same shi da ya aikata, wato abin da muke kira guilty. Don haka addu'ar da muke shine su duba bisa ga doka su yanke masa hukunci, ba ya kamata a yi sassauci ba. Na biyu kuma ya kamata ya dawo da kudaden da ya sata a baitulmanin gwamnati wanda yake karkashin soja. Muna sa ido kuma mun tabbatar da soja, saboda nakan yi shari'u kuma nakan yi commercial, na san yanda gidan soja yake in aka samu mutum da irin wannan.
Wannan shari'a da ni na ci gaba da jan hankalin tsofaffin manyan sojoji a kasar. Ahmed Tijani Baba Gamawa tsohon janar ne a rundunar sojojin saman Najeriya.
Wannan abun bakin ciki ne kwarai da gaske, yayin da mutane aka dauki amana aka basu, amma maimakon su rike wannan amana sai suka so kansu suka yi rubda ciki suka yi fafake da dukiyar jama'a. Saboda haka in ka kula ka bi yadda wannan shari'a take tafiya, shi Major General Umar Muhammad an same shi da laifuka da yawa.
Yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan hukunci zai kasance a ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
So an gaida Hassan Maina Kaina. Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu na zargin gwamnatin ƙasar da murƙushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce hakan na raunata tsarin bin doka da oda da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Hukumar ta ɗora alhakin haka kan hukumar liƙen asiri ta Sudan ta Kudu da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a, inda take amfani da dabaru da hanyoyi da hukumomin tsaron Sudan suka yi amfani da su wajen yaƙar kudancin ƙasar kafin ɓallewarta. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi hukumomin tsaron Sudan ta Kudu da jami'an gwamnati da tauye haƙƙin ɗan adam, azabtarwa da danniya da yin katsalandan a harkokin yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa. Duk ƙoƙarin jin ta bakin ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu, Michael Makwe, domin amsa wannan zargi ya citura. Wani babban jami'in diflomasiyyar Pakistan ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da Taliban ta samar da tsaro da zaman lafiya a Afghanistan, ƙaruwar hare-haren ta'addanci daga makwabciyar ƙasar na barazana ga zaman lafiyar Pakistan, lamarin da ya sa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami. Wakilin musamman na Pakistan a Afghanistan, Asif Durrani, ya shaida wani taron ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa a Islamabad cewa abin takaici ne mun rasa roman zaman lafiya.
Madalla, Hafiz Sabin da ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ɗan takarar PDP a zaben shugaban ƙasar Najeriya na 2023 ya kammala ziyararsa a nan Amurka domin samo shaidar da zai gabatar a gaban kuliya, ya kira wani taron manema labarai wanda wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Alhikaya ya halarta kuma ya hada mana wannan rahoto.
I should thank the lawyers both in Nigeria and in the United States who have assisted us in bringing clarity.
Ina so na gode wa lauyoyi a nan Najeriya da Amurka da suka taimaka wajen samun gamsassun amsoshi ga lamarin da ya gagari hukumomi na nan gida warwarewa tsawon shekaru aru-aru. In ji Atiku Abubakar, wanda ke nuna tamkar rashin bincike ko matakai sun sa ba a gano hakikanin shaidar kammala karatun na shugaba Tinubu ba.
I wish to pay tribute to the late human rights activist. Now he can truly rest in peace in the assurance that what he started.
Kazalika Atiku ya ce yanzu ne marigayi gani Fahimi zai kwanta ya huta a makwancinsa don cika masa buri na binciko irin wannan gaskiyar. Haka na Atiku, wanda dama yake zargin Tinubu ya mika shaidar kammala karatu ta Jabu, ya ce ai duk zurawa da gudun da ƙarya ta yi, wata rana gaskiya za ta cin mata.
May God bless you all and may God bless the Federal Republic of Nigeria.
Lauyan Atiku mai suna Kalu Kalu ya karanta bayanan da jami'ar Chicago ta turo, ya nuna dukkan takardun da Tinubu ya mika hukumar zaɓe don tsayawa takara na Jabu ne.
That Bola Ahmed Tinubu forged the certificate he presented to INEC.
Kalu ya ci gaba da cewa hatta takardar gama kwaleji da Tinubu ya mika don shiga jami'ar ma na Jabu ne, don tana dauke da sunan mace. Wani bayanin kuma ya nuna Tinubu ya gama kwalejin Lagos a 1970, alhali makarantar ma an kafa ta ne a 1974. Kalu Kalu ya ce takardarewa ƙasa hidima ta Tinubu na nuna Bola A Tinubu, A din na nufin Adekunle ne, ba Ahmed ba. Lauya mai zaman kansa Abuja, mai nasara Kogo Umar, ya ce dama irin wannan shari'a tana dauke da abubuwa da dama.
Ƙorafe ƙorafe ne na zaɓe-zaɓe waɗanda sun wuce magana harkokin zaɓe, nagarta halayen 'yan takara, akwai ƙorafe-ƙorafe na sashin hancin takardun karatunsu, akwai ƙorafe-ƙorafe na cikakkunsu na 'yan ƙasa ne ko kuma an taɓa ma yanke musu wasu hukunci daban, akwai ƙorafe-ƙorafe na magana kasancewa takardun su da 'yan ƙasashe daban-daban ba 'yan ƙasa ɗaya na Najeriya ba.
Dama mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce baya hango wata nasara ko da Atiku ya ruga kotun koli.
Ba su da gamsasshiyar hujja, ba su bi ka'ida ba, kuma ba su iya nuna zarge-zargensu da suke yi akan su shugaban kasa da mataimakinsa da kuma gudanar da zaɓensu da aka yi ba. To don haka wannan in ma sun yi je kotu na gaba za su ɓata wa kansu lokaci ne, za su ɓari maƙadan garin bariki gyaɗa ne domin kawai babu hujja, babu kuma alamun nasara a wannan shari'a nasu.
Yanzu dai za a jira ga yadda kotun koli za ta saurari wannan ƙara da kuma hukuncin da za ta zartar. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Hikaya. To ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Kada a sha'afa, koyaushe ake so za a iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da waɗanda suka gabata a www.hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Na san ma'aikata na gwamnati wanda akan ba su kaman miliyan 500 ko ma biliyan 1 a ce an sallame su.
Shugaban hukumar kula da ƙayyade albashin masu makaman siyasa a Najeriya, Malam Muhammad Bello Shehu kenan ke shedawa duniya da mun dama sheren dukiyar da shugabannin wasu hukumomi kan tattara don tumurmusa talauci. Game da maganar musun muskuta dokokin zaura masa dattawan tarayyar Najeriya kuwa wasu ne ke cewa akwai abubuwan lura masu muhimmanci.
Siyasa ce irin ta sunkuru da aka yi akan to Abdulaziz Yari saboda kokarin canza shugabancin majalisar.
Ni dan majalisa ne, an sa mini miliyan 2 a cikin account dina, wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan 2 ba. Nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece kuce?
Sai da kuma tuni ganin sukar sukuwar sukar amincewa da Malam Balarab Abbas a matsayin minista daga jihar Kaduna, duk da faduwar shi a cikin zauren majalisa ya sa Professor Khalifa Dukwagin abin da ya faru akan rashin bacci.
Lokaci kalilan da aka ba Balarabe din ya je nan da gajiya ne tsansa bai samu isasshen barcin ba, shine ya faru da shi har da faduwa.
Waɗannan faso mun taimaka tattabo cikin tarin miliyan da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke shimfida shimfidar share gwaranci. Shiri na 138 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an kauda dukkanin wani nau'in zalunci. Yiwa kuma kokarin kwakule tushen zaluncin kan sa kotuna bin kokofin kwakulo gaskiya da adalci. Ko dake kuma masani a karkokin shari'a daga Jami'ar Bahar ta Kanan da babban larani a Najeriya, Professor Nasiru Adamu Aliyu ya ce da zaran aka ɗaukaka ƙarar shari'ar zaɓe fato babu wata ƙofar sabbin hujjoji kafin yanke hukunci.
Akwai sharaɗi na karɓar shaida a kotun ɗaukar tsara, amma akwai matakai da yawa kuma wannan masu wuya ne kuma ba sa iya yiwa a shari'ar zaɓe, domin shari'ar zaɓe idan kwanakin ba da shaida ya wuce baka isa ka dawo da ita baya ba. Kaga wannan shine abin da za su kalli abin da Diyo Kana alƙali ya bi sawun shari'ar, ma'ana shaidun da suka ya duba su ya tsefe su, in ya tsefe sun tsaya ko ba su tsaya ba. Yanzu kaga su wanda za su yi afirin suna da dama suke ko shaidun ba su tsaya ba, domin ko da an ɗauko da idan kotu ta ce ita ce an shaidu ba su tsaya ba mata, to kaga wannan za a cire. To idan aka cire shaida sai a duba to me ya saura. Misali a ce shaidar da ya kawo wannan kuri 1,600 sai a ce an same shi ai akwai ƙarya ma maganarsa, to kotu fa za ta wurgar da maganarsa gaba ɗaya zuwa ka kaga kenan shaidar 1,600 ta mala. Su kuma wanda aka yi ƙara fa ka sani, wanda misali wanda suke nasara su APC to su ma ba suna da haki za su yi akwai abin da ake cross appeal ya dubo na ba kamar misali membership na abba akan kota ce ba ta da hurumi
tun bayan bace bayanin bayyana bukatar karawa masu mukaman siyasa albashi da shugaban hukumar kula da yanka albashin ga masu irin wannan mukamai malam muhammad bello shehu wasuke cewa a gaskiyar magana yayi ganganci sai da kuma shugaban hukumar ya ce yana da manyan dalilan dire daren bukatar kara albashi ga masu mukamin siyasar da yace a gaskiyar magana albashin nasu yayi karanci
na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara 4 ko shekara 5 akan ba su kaman miliyan 500 ko ma biliyan 1 a ce an sallame su su NCC su Central Bank ballanta na ko mutanen NNPC da sauransu saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba ƴan siyasa ko da ake ba alƙalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali akai ba kuma rabon da ai ƙari tun 2008
to me yasa haka
kawai dai kowa yana tunanin kaman mutanen Labour Congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil adama da sauransu idan kana magana a ce dan siyasa albashi zai ce ai yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka bane yanzu alƙali na Supreme Court albashin shi
kotun
koli miliyan 1,100 da yan kai bai kai miliyan 1,200 ba kuma wannan din har da allowance
game da kuskurimar kwashe kafar sabbin imasar dattawan taren Nigeria da aka haramta wa taka takarar shugabanci masaddan taren Nigeria kuwa sanata Muhammad Sani Musa ne yace matakin da masa ta dauka daidai yake babu wani ha'inci
a gaskiya dukkan mu mun goyi bayan wannan abu saboda ita aikin majalisa kaman jan sallah ne mutum ya musulunta yanzu haka kurin ka ce je gaba ka jika ja sallah ai ba yin haka yawanci zaka ga an kawo mutumin da bai taba yin majalisa ba an dora shi ya zama shugaban majalisa ai kaga akwai hadari a wurin nan
amma yawancin su ai sun yi majalisar wakilai ko
eh to an kai majalisar wakilai ai a doka ma namu da muke da shi ai ba wai an cire wannan ba
saboda haka ƙarya ake ta yi a dandalin sada zumunta cewa yau din nan kuke kokarin tsige shi shugaban naku na majalisar dattawa
a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi ai sai kai laifi
ai an ce yana sabul da baka yana fadin abubuwan da kuka yi a sirri
amma ba mu yi komai asiri ba duk abin da ya fada haka yake ah ni dan majalisa ne an sa mini miliyan 2 a cikin account dina wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan 2 ba nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece ku ce ku ƴan jarida ko kuke ta hura abin nan kaman wani abin nan babu wani abu da aka yi na sirri ko kuma na baci da zai kawo a ce wai yau an cire shugaba babu magana shi cire shugaba
tunda dai wannan wayan waiwayan wawushe kafar juna a zaman masaddan tarihin Najeriya ya sa mafashin bakin lamuran siyasa kuma malami a jami'a Dr. Faruk Bibi Faruk sheda wa duniya cewa tawagar sanata Abdulaziz Yare kawai ake son cusawa takeici
to a gaskiya wannan siyasa ce irin ta bazata ta sunkuru da aka yi akan wato bukatun da sabon dan majalisar dattawa wato Abdulaziz Yari da kuma duk sababbin ƴan majalisar dattawa da suke goyen bayan sa saboda kokarin canza shugabancin majalisar su cire Fabio su nada shi to wannan ya nuna cewa ana da watakila tsoron cewa suna da yawan da za su iya tabbatar da wannan bukata kuma wato wannan zai nuna cewa yana iya rike majalisar a abubuwa da yawa ya hana ta samun walwalar cigaba da aiki in ya cigaba da wannan bukatar tashi da siyasar tashi ta neman mukami na shugaban majalisar dattawa da kuma kama da alamu ba zai iya hakura ba sai ya cimma wannan bukata kun ga yanzu da aka canza wannan doka an haramta mishi wannan takara kuma na tabbata wannan an yi bazata ne saboda haka idan Akwabio da mutanansa sun yi wannan tanadi da za a iya cewa ba abun mamaki bane amma kuma sai mun ga yanda gaba za ta nuna
da lamu dai duk da tabbatar da amincewa da malam Balaraba Abbas da jihar Kano ta tura a matsayin minista har yanzu akwai ƴan Najeriya da ke ganin faduwar shugaban zaman Masar a lokacin tantance shi ya bar wasu ƴan Najeriya cikin zuba dogon turanci sai dai kuma mafashin baki kan siyasar duniya Professor Khalifa Dukwa ya ce uzuri ya kamata a yi wa sabon ministan maimakon a yi ta jifan juna da kalaman habaici
wasu suna cewa gaskiya al'amarin gajiya zirga ne yayi zirga zurgan da yayi yaje nan ya zariya nan ya dawo nan a lokaci kalilan da aka ba Balarabe din yaje nan da gajiya ne sansa bai samu isasshen barcin ba shine ya faru da shi har da faduwa ya biyo kuma akwai fuskan da za a duba shine fa mai yiwa akwai wanda kuma shi gwamna Obasanjo akwai wanda yayi masa alkawari a baya domin bukatar wasu al'umma da suka yi ruwa suka yi tsaki lokacin zabensa saboda haka bai kamata a kalli wannan abun da fuskan wani abu mai kama da champi ba kuma shi Balarabe din horarren mutum ne mai hakuri mai iya aikin ko ba a yi masa tambayoyi da sauransu da sunansa kawai ya isa a ce ma to ya gaida majalisa ya kama hanyarsa ya tafi
iyaka batutuwan da zamu baje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama su mun sanar da dukkanin masu dafara marafin iko cewa kwanakin da ake kiɗo musu fa ƙara ƙarewa suke kamar yadda muka tuna musu duk makon duniya cikin azanci domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1330 ne din su yi sallamar cikin kujerin da saboda su ne dama ake musu fadanci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da mamman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a cikin su babu wani tumatsanci ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar da ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
an gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim sunana Sani Abdul Majid imam na masallacin Jami'a ta Zandar Niger dan uwan musulmi a irin halin da muke ciki daga cikin abubuwan da muka yi bukata akwai haɗin kai da yaƙar kabilanci shuhara abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake wadi mana yace inna Allah azza wa jalla kad azhaba ankum ubayyat al-jahiliyya Allah mabuwayi mai daraja ya tahiyye muku ya dauke muku girman kai na jahiliyya والفخر بالآباء الفهري دقوا يدنون أسلي مسني تيوى متن إليبيني مؤمن تقي وفاجر شقي ما متن يكسن تي مؤمنين من سوراء الله كوما شيطان ونكبيلاني كوكما وفاجر شقي كوكما فاجري وند بيد ربو الأخرى كوما شي وانين يكينا هذا مسعي أتكين كبيلا الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب يجي متاني تتنسوديان آدم لكوما آدم أنخل تيش دكساني تصبت حكنا ايين سورة الله يكي بمبان تامد الدين لينتهين أقوام الفخرهم بآبائهم توجه متاني قوسو دينا نون الفخري دقوا ينسو دنون أسري الجاهلية أولى يكونن أهوان الله من الجغلال كوكما متن يكسنتي بوزوزو ما يهيش درجة همتي كسنتي أكم بوزوزو التي تدفع النتنا بأنفها البوزوزو وديك توري كاشي دكثم تدهنجيش وانا حديثنا أبو داود يرويتوشي الشيخ الألبانية كوتا تدشي ومسني وانو حديث مزو صلى الله عليه وسلم نعنون أمانتي ودو عند سكي ikirari irin na jahiliya suna daga cikin jama'ar jahannama asaba ya suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ko yana sallah yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yayi sallah ya azumi ko yayi ikirari shi musulmi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe
Tun farkon kaddamar da yaki akan Ukraine, sojojin Russia sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai hare-hare kan fararen hula a fadin kasar, lambarin da ya haifar da mummunan sakamako. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da ƴancin ƴan ƙabila Armenia na komawa yankin. Kasar Turkiya ta ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuka inda take auna yankuna da Kurdawa ke rike da su a arewacin Siriya inda ta kashe akalla mutane 10 a fadin yankin kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu na zargin gwamnatin kasar da murƙushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula.
haka ne kuma zamu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, a jimu da wani sabon shirin a shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai, sai Dadi Balawai da ya shirya kuma ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu Kila. Ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama. Ma'asala.
Le monde aujourd'hui.